أصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتعشرين لديروك وتن ذو القعدة شكرة جبوتيا لتريف قلود الثلاثين هجرة من ذن الله صلى الله عليه وسلم على قبلنا مكة زوا بلنا مدينة واندكما شيني يداتي da nauke na yau ga watan boko tara ne tara ga watan 11 shekara ta 2009 a lissafin Turawa. Za mu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 211 ko 210 fa inda mutum bai bani ma an yanzu runa illa ya ce mu Allah zai dole ne nan zamani to a wannan ayar muka sai to wannan to ko da guda dai da amfani kashe da abun da na to sai ta kace nan shi kan bare da shi ba mu aran naka wannan kun ga ran da wannan ne kan sallah wannan ya ce taba mun tsaya a wannan ayar hal yanzuruna illa yatihumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika wa qudiya al amru wa ila allahi turja'u al umur. Ayar da Allah madaukakin sarki yake magana cewa yanzu mutane waɗanda suke saba wa umarnin Allah kuma ba su bi dokokin da aka faɗa ba daga baya suke bin rayuka na shaidan jira suke yi, sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya zo yanke hukunci da hisabi ranar tashi alkiyama da zai zo da shi da mala'iku, kuma Allah ya riga yake hukunci shikenan, kuma mai magana zai magana. Kamar dai cewa yanzu duk wa'azin da ake muku ba ku ji ba, sai kuma zuwa wani lokaci da ranar da nadama ba ta da amfani shine za ku yi magana. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wani hadisi kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito dangane da fassarar wannan aya din. Annabi yana cewa yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin, Allah zai hada mutanen farko da na ƙarshe, limiqati yawmi ma'lum, izuwa ga wata rana sananniya, qiyaman, mutane za su tsaya 40 sana, shekara 40, shakhisatan absaruhum ila sama yantaziruna fasla al-qada, suna nan suna wato bude idanuwan suna kallon sama suna jiran yaushe Allah madaukakin sarki zai yanke hukunci yayi qada'i. Kowa yana cikin jimami, yana cikin tashin hankali da damuwa. Manzo Allah yake cewa wa yanzilu Allahu azza wa jalla fi dhulalin min al-ghamami min al-arsh, a lokacin ne Allah zai sauko wanda ta dace da shi a cikin wato dhulal, a wato duhun gajimare ko duhun girgije, min al-arsh ila al-kursi, daga al-arsh zuwa kursi. Akwai al-arsh, akwai kursi. Al-arsh gadan mulkin Ubangiji, kursiyi kuma inda Allah yake dora digadigansa da suka dace da shi. Suna ne kawai yayi iri daya, amma ba wanda ya san yaya lamarin yake. Irin waɗannan lafuza idan an faɗa kawai kai imani da zuwan su, amma yaya kamar su, yaya girman su, yaya suke, Allahu alam. Dan Allah bai bada labari ba ballanta na a faɗa. Summa yunadi munadi, sai mai kira yayi kirari, ayyuhan nas alam tardaw min rabbikum, ya ku mutane yanzu ba ku yarda ba dangane da hukuncin Ubangijinku. Manzo Allah ya ambaci hadisin mai tsawo, a cikin hadisin akwai ru'yatul mu'minina rabbuhum azza wa jalla, mu'minai za su ga Ubangijinsu a ranar, mu'mini zai ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ifa'il mu'minina nurihim, a lokacin za a ba mu'minai haskensu, kullun ala qadri amalihi, kowa a bisa gwargwadon aikinsa. Idan kayi aiki mai yawa to zaka ga haske mai yawa, idan kuma kayi aiki kadan zaka ga haske kadan duk a wannan rana za a yi wannan aiki wasifatul janna wa na'imiha wa dukhulil mu'minina ilaiha a lokacin za a yi bayani ko a cikin hadisin ya bayani sifar aljanna da ni'imominta sannan kuma da bayani akan shiga gidan aljanna din Allah ba mu dacewa wannan hadisin kamar yana taimaka mana ne wajen fassara ita ayar to sai Allah ya ce me kuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبالذين إسرائيل كمآتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
نعم
والله يرزق من يشاء بغير حساب
فالبني إسرائيل كتنبي بني إسرائيل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزي تنبيا سنة يهودا ومدينة كم آتيناهم من آية بينة أي كم أعطينا آباءهم وأسلافهم من آية بينة نوى لي آيوي بينا نوما سكاري نوى دمك أينهم باوا إيا ينسو دمك باوا تنسو بينا نوه جرجي جلالة واضحة على نبوة موسى صلى الله عليه وسلم حجوجي بينا نو دستكي بياني أكن جسير أن نبتكر النبي موسى عليه السلام kamar misalin sanda da Allah ya ba wa annabi Musa wannan sandar an ga mu'jizarta tunda lokacin da matsafan Fir'auna suka yi tsafi suka fidda macizai wannan sandar annabi Musa ya jefa Allah ya ce wa ake a faɗa jefa sandarka falamma alkaha yayin da ya jefa ta shi kenan sai ta zamanto hayyatun tas'a kawai sai sandar ta zama maciziya sai ta haɗi ɗaya sauran macizai na waɗannan matsafa na wato zamanin Fir'auna kaga wannan aya ce da ke nuna cewa lalle annabi Musa annabi ne wannan sanda tana da abubuwan mamaki da yawa a wasu riwayoyin ma malamai suke faɗa idan dare ya yi sai ta tashi tana gadin shi tana kewayawa idan dare ya yi yana tafiya cikin duhu sai ta zama haske ta zama torch light ita wannan sanda annabi Musa kaga wannan aya ne bayyana aya ce bayyananniya da za ta nuna gaskiyar annabtar annabi Musa alayhi salam da kuma hannunsa da Allah ba shi hannu mai haske shi ma hannunsa inda dare ya ce ne sai zama fitila sai annabi Musa alayhi salam ga wannan wazallana alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa Allah ya saukar da girgije ƙasa-ƙasa ga ruwa da aka yi musu na darɓa da ƴan shila ruwan nama duk mun karanta anan da wannan alman wannan darɓa da suke zuwa suna tara suna sha kullum wannan duk aya ga dutse da Allah ya saukar musu ƙasa-ƙasa wa idna takanal jabala fawqahum ka'annahu dhulla yayin da muka saukar musu dutse yana ƙasa-ƙasa aka ce khudu ma atainakum bi quwwa ku riƙe abin da muka ba ku da gaskiya kaga wannan duk aya ne da ke nuna cewa lallai annabi Musa aikace ne daga Allah ga kogi da ya buga sandarsa kogin ya tsage gida biyu ya wuce fanfalaka fakana kulli firqin kasawdin azim duk waɗannan ayoyi ne da Allah ya ba wa annabi Musa tambaye su ya Muhammadu nawa nawa ne kam ataynahum min ayatin bayyina gaskata wannan shine zai sa ku gaskata annabi Muhammad idan kun gaskata annabi Musa to babu wanda zai hana ku gaskata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda ku yanzu yahuda yanzu ai manzon Allah ya ba ku labari akan shi annabi Isa alaihi Musa alaihi salam wa man yubaddil ni'mat Allah duk wanda ya canja ni'imar Allah littafin Allah alƙawarin Allah ko kuma wanda ya inkari ya musanta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ni'mat Allah za ka fassara shi da abu guda uku. Wa man yubaddil ni'matallah, duk wanda ya karya littafin Allah shi ne Al-Qur'ani. Wa man yubaddil ni'matallah, duk wanda ya karya ta'addinin Allah. Wa man yubaddil ni'matallah, duk wanda ya karya manzancin manzon Allah. Min ba'di ma ja'atu, bayan wannan ni'ima ta zo masa, dai daga cikin wadannan abubuwa ko dukansu, fa inna Allaha shadidul 'iqab, lalle Allah mai tsananin uquba ne. Kaga wannan aya tana nuna mana karara wanda bi fito na fito da sakon Annabi, kuma da yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ba ya canja addini dan kin daukan addinin Annabi Muhammadu, kaga canja addini ne. Alam tara ila alladhina badjalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bisa alqarar. In bin labarin da manzo Allah ya bayar akan kansa da addininsa, da labarin da shi Annabi ya bayar akan addinin Allah, wannan canja addini ne. Shine wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'at fa inna Allaha shadidul 'iqab. Allah ya zayyana lil ladina kafaru hayatud dunya, haqiqa an kayata wa kafirai rayuwar duniya, son rayuwar duniya. Wannan kayatawar ka iya cewa Allah ne ya kayata musu. Al-muzayyin huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wasu kuma suka ce a'a, shaitan ne ya kayata musu. Ma'ana shaitan ya kayata musu rayuwar duniya, suna santa. Aya ta sauka ne akan mushrikan Larabawa irin su Abu Jahal da shi da almajiransa, saboda suna ne ƴancuwa da irin abin da Allah ba su na duniya, sai suke ɗagawa. Saboda Allah ya ba su dukiya, Allah ya ba su ɗaukaka, sai suke amfani da wannan su ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shine Allah ke zuyyina lil ladina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna min alladina amanu, suna izgilan ga waɗanda suka yi imani. Yastahzi'una bil fuqara'i min almu'minin, suna yin izgilanci da fakirai cikin mu'minai, irin su Abdullahi dan Mas'ud, irin su Ammar ibn Yasir, irin su Suhaib ar-Rumi, da su Bilal ibn Abi Rabah, da irin su Khabbab ibn al-Arab. Waɗannan duka suna cikin talakawan sahabbai muslimai, ana yi wasu ijilanci. Irin su Abdullahi dan Mas'ud, daman shi halittar sa yadda Allah ya yi ta, wato Allah ya bashi mutum ne mai karamin halitta. Ina irin mutanen nan kanana, karamin mutum haka, mutum ne kasiri gajere, kuma siriri iyakar siririta, ƙaurinsa baya iya buɗe ƙauran, saboda siririta ƙauran a sirince yake, komai nasa ƙarami ne, amma sai ilimi. Mutanen Ali bin Abi Talib ya gani, suka zo suna magana, sai Abdullahi ɗan Mas'ud sai ya ba shi dariya. Ali bin Abi wannan Umar ibn Khattab sai ya dariya, sai ya juya yana tafiya. Sai Umar sai fashe da dariya, yace ga shi nan mutum ɗan titu amma sai ilimi. Wato irin mutanen nan ne kanana, dan wata rana ya hau kan bishiya, sai ya hau kan reshe. Wannan reshen da ya hau, ya kamata idan mutum ya hau kan reshen ya balle, amma saboda rashin nauyin Abdullahi dan Mas'ud da ya hau shi, sai iska take kada su da shi da reshen gaba daya, bai da nauyi kwata-kwata. Sai sabai suka ga, suka ga ƙwarinsa, sai suka fashe da dariya ɗan sirri haka. Sai manzo Allah ya ce, a tadhakuna ala saqib ibn Mas'ud ibn Ummi Abd, yanzu dariya kuke yi akan wato ƙaurin Abdullahi dan Mas'ud? Yace to wallahi wannan idan an auna shi ranar tashi alƙiyama, ai nauyinsa ya wuce kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yana da nauyi. To yana cikin iskilai talakawa cikin sahabbai, amma fa Allah ya ba shi ilimi. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa in za ku karɓi Ƙur'ani, ku karɓa gurin mutanen nan guda uku: Abdullahi dan Mas'ud, Mu'az ibn Jabal da wannan namanta sunan na ukun nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yace ku sane su waɗannan, in dai Qur'ani ne to ku sati akan Qur'ani. Annabi yace wanda yake so ya samu Qur'ani rabban fariyan kama unzil falyakra biqira'ati ibn ummi af, wanda yake sai samu Qur'ani ya karanta shi kamar yadda Allah ya saukar da shi da duminsa, to ya karanta da kiran Abdullahi dan Mas'ud. Wata rana ya rashin lafiya, Usman ibn Affan ya zo gaishe shi, ya ce me yake damunka? Sai ya ce zunubi na ne yake damuna. me kake so? Kace rahmar Allah. In turo maka likita? Kace bana so. To zan aiko maka da wata yar kyauta haka. Kace an ce ma ni talaka ne? Ya'yana suna fama da talauci ne? Ali Usman bin Affan ya ka ba ya'yanka mata. Kace a ban da bukata. Sai bayan ya bar duniya aka ɗauke ta ɗauke yayinsa. Wato mutane ne da gaba ɗaya sun sallama wa duniya, gaba ɗaya sun sake ta. Sake uku ba abin jeda ne su da ita. Sai sa Allah ya ba su ɗaukaka. To gaskiya wannan sa ce miskinai da su kai ran suke musu dariya. Shine wa yaskharuna min alladhina amanu. Su kafirai a lokacin sai sun yi kimin isu musu izgilanci. Saboda miskinai ne, talakawa ne, wasu ma suna ganin riko da addinin Muhammadin ne yasa suka fada cikin talauci da bacin rayuwa. Sai kafirin sai suke cewa ku duba waɗannan mutanen da suke cewa manzon Allah shine mai nasara, Muhammadu shine mai rinjaye. Ku duba irin talaucin da suke cewa. Ku duba inda addinin Muhammadin gaskiya ne, ku zauna cikin talauci. Shine Allah ke ta zuyina alladhina kafaru hayatid dunya. Waɗanda suke kafirai ne suka an kayata musu rayuwar duniya san tasiri. Wa yaskharuna min alladhina amanu. Suna yin izgilanci ga waɗanda suka yi imani saboda talaucinsu. Walladhina taqaw. Waɗannan dai talakawan da suka samu taqawa da tsoron Allah. Fawqahum yawmal qiyama. Ai suna sama da kafirai ran tashi alqiyama a gidan aljanna. Saboda su suna a'lan illiyin. Su kuma kafiran suna asfala safilin, su suna can aljanna madaukaka, su kuma kafiran suna can ƙasa. Ke sace walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, kun san aljanna a sama take, wata kuma a ƙasa take. Ke sace suna sama da su, suna sama da su a daraja, suna sama da su a kima. Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ya kawo maganganu da yawa ma'anar fawqahum, suna sama da su a ni. Amma dai abin da yawan malamai suka ce suna sama da su a aljanna, wanda su za su samu aljanna ko kuma kuna wuta. Wannan aya take nuna mana haɗarin mutum ya fifita rayuwar duniya akan lahira. Haɗarin ka yi wa ɗan uwanka izgilanci saboda ya yi riko da addini. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Lalle Allah zai azurta wanda ya ga dama, wanda ya ra'ayi, bighayri hisab, yana azurta shi ba tare da lissafi ba. Ya taba wani arziki ba tare da lissafi ba, haka ga dama mai imani da taqwa da tsoron Allah, Allah ya baki cikin talauci baki. Wani kuma kafiri ne, mushriki ne, mazinaci ne, dan luwaɗi ne, ya baki dukiya bai san iya yawanta ba. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Amma fa lissafin ba na duniya ba ne, dan ka samu a duniya Allah sa ka samu a lahira. Wasu da yawa sun samu a duniya amma a lahiran ba su samu ba kuma. Wai suka ce wallahi yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, ma'anata Allah madaukin sarki zai yi wa wani mutum arziki. Akwai wanda Allah zai musu arziki a duniya, su rayu rayuwa mai kyau a duniya, kuma a lahira ma su je bighayri hisabin, ko hisabi zai musu ba. Wallahu yarzuqu man yasha'u fid dunya katiran wa idza ja'a yawmal qiyamati yarzuquhu bil jannati bighayri hisab. Allah zai ba wa mutum arziki ranar a duniya tari da yawa, idan ya je kuma ranar tashin al'iyama ko hisabi ba za a masa ba. Shi ne wallahi yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Wasu kuma suke a abinda ake nufi da wallahi yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Allah yana bayarwa, yana ba wanda ya ga dama. Fitula mai baya, Allah baya tunanin wato takkar dukiyarsa za ta ƙare in ya zo azauta ka kai. Arzikin Allah in zo bayarwa bai tunanin wai zai kare, sai baya ma karewa na Allah kam. Sai shi ne sai ka nemi Allah ya maka arziki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wanda ya ji tsoron Allah, kaga nan ma yace walladina taqaw fawqahum yawm alqiyamah, sai ce wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Kuma ya iya arzurta ka kuma ta inda baka tsammani. Hadisi ya tabbata a riwayar Usama ibn Zaid, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa waqaftu ala babil janna, na tsaya a ƙofar gidan aljanna, fara'aitu sai na ga aktaru ko fara'aitu aktara ahluha ko ahlaha almasakin, na ga mafi yawan masu shiga gidan aljanna miskinai ne talakawa. Na tsaya a ƙofar gidan aljanna ana shiga sai nake lura da masu yawan shigan aljanna, sai na ga mafi yawancin su miskinai ne talakawa. Wa waqaftu ala babin nar, kuma na tsaya a ƙofar wuta. Fara'aitu aktara ahlaha nisa, subhanallah, sai na ga mafi yawan waɗanda ake tafiya suna shiga wuta, ana ta tsaya suna shiga mata ne. Wa idha ahlul jaddi mahbusuna inna man kana minhum min ahli an-nari faqad unira bihi ila an-nar, sai manzo Allah ce sai ga masu kudi kuma bayan mata sai ga masu kudi, ga sunan tulis masu duki an tara su ba a gama musu hisabi ba, saboda suna da kaya, sun zo da kaya lodi da yawa arziki, don kowace naira ɗaya in ji manzon Allah sai an da ke ka bincike kala biyu a kanta, yaya ka samo ta, bincike na biyu yaya ka kashe ta. To wanda zai zo can tera ne ba komai, shi ba da naira ɗaya ma ya mutu, miskini ne haka aka rayu, rayuwar cin abinci ne kawai. Ana zuwa Allah da shi wuce ku tafi aljanna maza, ba ku da komai, ba abin da za a duba ku, kana na'am yanzu ka ji daɗi, sai ka zo gida masara ta ƙare maka gane kuraka. Za a tsare su, za a musu dogon hisabi. A wata riwaya ya ce da mata da mawadata, saboda ba sa iya biyan haƙƙin dukiya. Sai dai wanda yake daman direct, in ji manzo Allah, kida wanda yake daman dan wuta ne kawai, da an zo kawai yana da kuɗin daman aikinsa ya bayyana, dan wuta ne sai a tura shi wuta kawai. Manzo Allah ce dan wuta tuntunan an tura su ba a ɓata lokaci, sun shiga gidajensu sun kake ji an faɗa ana ta azabtuwa. Kai mala Allah Ubangiji ya mana mai kyau, wato kullum idan aka yi mutuwa, wato in ka tuna irin waɗannan nasoshin, wato akwai, wato sai ka ji rayuwar duniya ma ba ta da daɗi wallahi. Nastaghfirullahi wa natubu ilayhi, ka san matsalar ne, wato da musulmi zai faru ba, ba a san abin da zai faru ba. Na faɗa satin da ya wuce kuma zan maimaita, ni ina gani in an yi mutuwa, wato ni mafi tausa kaina nake tausayawa, ba wai shi wanda ya mutu ba, saboda shi wanda ya mutu ni ban san ya aiki ba. Allah ya karɓi aikin shi ko yaya, wataƙila ya dace, amma kai yanzu da kake duniya yau din nan za a yi mutuwa, kwana ɗaya, biyu, uku, huɗu, muna ta jima ne nan da nan sai mu manta mu je mu koma ayyukan da muka saba muna yi. Kuma mutuwa ake, kana ganin mutum malam, kana ganin su hudu ya mutu, dole ya mutu. To Allah ya mana mai kyau. Wannan hadisi yana magana akan falalar talauci ga wanda Allah ya bashi talaucin da aƙida, dan wani wahala biyu zai ga wahalar duniyan ba a samu ba, kuma ba a ƙida a mutu ba a san Allah ba, sai shirka, sai bid'a, sai saɓan Allah. Dan wani wallahi malam talakan irin ɓarnan da yake saɓan Ubangiji da yake yi malam, ya wuce ne mai kuɗin ma, ya wuce mai dukiya ko mai mulki ma, abin ya wuce da suke tsammani. To wannan kaga azaba biyu zai, musiba biyu, sai dai Allah ya tsare mu kawai. Amma akwai masu kuɗin da kuma suke siyan aljanna da kuɗi sama ni iwas dukiyarwa, idan Allah azurta ka da faɗi, baka da ruwa, ka gina masallatai, ka ciyar da abinci, ka ɗauki nauyin karatun wasu, ka yawata da iyalanka, ka gina rijiyoyi, duk inda ake nema ake alkhairi ka taimaka, wani ji za ka yana cewa da Allah in an zo neman taimako a mun magana, haka wani yake faɗa. Wani kuma sai ake da Allah in kun zo neman taimako ku daina gaya mu, na gaji. Haka mutane suke kala-kala. Idan mutum ya tara kuɗi ya yi aikin alkhairi, alhamdulillah. Idan kuma ya tara kuɗi zai aikin alkhairi ba, to kuɗin zai zamanto masa matsala, kuɗin zai zamanto masa muskula, kuɗin zai zamanto masa bala'i, banda ma babu wallahi sai kuma ka alkhairi. Don abin da ya sa kuɗin su ne za su yi jagora gare ka, ta'afka ka wutar jahannama, kana so ko ba ka so. A wata riwayar Sa'di Sa'id Al-Qudri, Ibn Sa'd bin Sa'id Al-Qudri. Annabi sallallahu alaihi wa sallam an zo an wuce da wani mutum, wani mutum ya zo ya wuce, annabi yana zaune. Sai manzo Allah sai yake tambayan wani cikin sahabbai, yake cewa ma ra'ayuka fi hadha, me ra'ayinka akan wancan mutumin da ya wuce? Sai shi ta abin da yake kusa da shi, annabi din sai yake cewa dab, ai wannan min ashrafil qaum, wannan yana cikin mutane ne maɗaukaka a garin nan. Hada wallahi hariyun in khataba an yunka, ai wannan ya cancanta yana neman aure, ba shi ra'ayi a garin nan. Wa in shafa'a an yashfa, idan ya nemi ceto kuma take take ba shi, da ya nemi alfarma za a ba shi a garin nan. Dan shi wani manzon Allah da ya shiru bai ce komai ba, ana nan Allah da hikima irin ta, sai wani kuma yazo zai wuce, miskini za mu tarba ba komai, talaucin ne kawai ya mallaka a duniya. Sai manzo Allah ke cewa ma ra'ayka fi hadha, sai me ra'ayinka akan wancan kuma ne zaka ce? Sai wannan bawan ce, ya rasulullah, inna hadha rajulun min fuqara'il muslimin, wannan kuma mutum ne cikin talakawa, musulmi ne amma talaka ne. Hadha hariyun in khataba alla yunkah, wannan ai in ma ya nemi aure ma ba za a ba shi ba a garin nan. Wa in shafa alla yashfa, inda zai je neman alfarma ko kula shi ba za a yi ba. Wai kala la yusma li qawlihi, ko magana ya ma ba a saurare shi ba, zai zo yana magana wace kaje Allah ka shiga ba da mun shi ba, saboda ni ka san laifin sa talaka ne shi. Manzo Allah yake cewa hada khairun min mil'il ard mithla hada, wannan mutumin na karshen talaka wallahi sai fa alkhairi a gurin ubangiji sama da wancan na farkon a cika duniya da su. Mawadacin a cika duniya da shi ko, to wannan guda ɗaya talakan miskini sai shi ke alheri. Haka annabi ya karanta musu wannan, wannan ka haɗe ka dunkule abin da yake so ya nuna maka shi. Hadisi na Bukhari ne, kitabun da ka, wato duk lokacin da ka ga mutum malam ka daina masa gani-ganin banza, ka daina ƙasƙantar da mutum saboda talaucin da ke tattare da shi, ka daina wulaƙantar da mutum, kuma duk wanda zai yi magana ka saurare shi. Yanzu ka ga wannan hadisin, kai ka ce sahabban nan a wannan zamanin suka rayu, akwai mutumin da duk imanin sa duk ya dauka inda zai nema aure a wani guri, wallahi tallahi sai an kira shi ma an ci mutunci, na ce kai ko wai ka ga nema aure nan gidan? To ya bari gobe tunda mutum ne namiji kila ce yayye, ita kuma ma mace ce, ko ba ka bane ina ce auren tsakanin namiji ne da mace, shi namiji ne ita kuma mace ce, ya bari zo ba. Ana yi masa wannan ne saboda kamfar abin hannunsa. Akwai wanda ba a isa a nuna a tura shi zai nemi alfarma ba, akwai wanda ba a tura shi a isa a tura shi zai nemi alfarma ba, saboda in bai da matsayi bai da wani abu, alfarmar ma yanzu ba a tura marasa matsayi. Ai wani bawan Allah ya yi kuskure yana neman auren wata yarinya, sai dai ya samu wani dattijo miskini talaka a unguwarsu, talaka miskinin da masa raba, ya tura shi cikin Allah shi ya dauka abin da cijanta ka so ake bi. Shi ai ya kamata a bi, mutanen da shi ke bi, dattijo na gari mai addini mai mutunci a unguwa. Amma wallahi yanzu nake gaya ma ƴan wannan zamanin, ba dattijan kaɗai suke bi ba, ya yake miskini ma Allah tsoho ya zo shi kansa yana cikin wani yanayi, ya zo ya sallama da abin nan, uban yarinya ya ce a ayo abin nan kaza kaza wani ne ya turo ni a zon abin nan a neman masa abin nan, yace kamar yaya wanda aka zo gurin nan zai ce kamar yaya, yace an ce maka ana neman aure da ita ne, to ka gaya masa ba za a aure da ita ba bayan zuwa. Wallahi ya tsaya saurayin da sijan nan, ma dai sijan ya ce mai to yace za mu dawo, yace dole za ku mun dole ne kawai, ya kori tsofan yace mutuncin tsofan. Kwanan nan wallahi ake bani labari, kuma Allah da hikima irin tasa, ita kuma yarinyar tana son yaron shi ne uban yarinyar, ya zo yace kawai wani zo za a tura mutane wani talaka ba da komai abin nan, wanda ya turo ma gashi nan kamar ya fito daga kamari ba da fasali, kaga yanzu ne ya ja masa wannan dattijan da ya turo ba da komai. Haka mutane suke yanzu, to wannan ma'aunin fa ba shine ma'auni mai kyau ba, gaya muku gaskiya wallahi, idan da ban ce zo kofar gidanka yana neman wani aure kushe ke nema, in ka yarda da addinin sa ka ba shi ni a ciki, kai da kake da dukiyar a mai ce ka tsaya ce ka da shi ka duro a haka a dunkule da kullu ba ka Allah yi in ya ga dama zai ya kwace wa nawa ne wanda Allah ba ya kwace a kiyaye wannan wallahi yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab, Allah yana azurta wanda ya ga dama wato ba tare da hisabi ba. To anan gurin Allah madaukakin sarki ya nuna mana masu takawa su ne a sama ranar tashi alkiyama, ko anan duniya an yi musu dariya watakila saboda fasalinka, saboda yanayinka, sai an rika maka izgilanci ana wulakantar da kai. To amma insha Allah akwai ranar da mutum zai zo ya rama, mu'mini za su rama. Fal yawmal ladina amanu min al kufari yadhakun ala al ara'iki yanzurun, akwai ranar da masu imani za su zo suna dariya wa kafirai, sai Allah yake kafirai waɗanda suke yin wa mu'minai izgilanci da dariya, makafirci ne wannan, sai Allah yake su kafirai, suna cewa ai ba su samu komai ba, ana ganin mu'minai wai ba su da komai. Allah zai ce a ha'ula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma udkhulul janna, waɗannan talakawan da kuke musu dariya su ne kuke ganin cewa wai ba za su samu komai ba cikin rahama, kafin cewa su ce a lahiran ma kukan talakawan nan, ko lahiran ma kun dai ba ku da rabo saboda tsabar kashi da mugunta, haka suke faɗa. To shi ne Allah zai nuna miskinan talakawan, ce waɗannan ɗin su ne kuke cewa rahamar Ubangiji ba za su same su ba, sai Allah ya ce da mu'mini ɗin ku shiga aljanna ba tashin hankali, ba baƙin ciki, ba ɓacin rai a tattare da ku gaba ki ɗaya. To sai Allah ya ce ne ummatan wahida, mutane sun kasance wato al'umma ce guda daya akan addini daya, umma wahida ay ala dinin wahidin. Da farkon lamari mutane suna kan addini ne guda daya, kuma mujahid yake cewa ana nufin annabi Adam ne alayhi salam, ay mutane sun kasance kamar annabi Adam ne, mana ummatan wahida ana nufin da mutane sun kasance wato Adam ne shi ne mutum ɗin, shi ne asalin mutane, umma wahida ma'ana huwa wahdahu ummatun wahida, kamar yadda ya faɗa Allah masa rahama. Me yasa aka ce da shi umma kuma shi kaɗai ne? Suka ce saboda shi ne asalin bil adama gaba ɗaya, shi ne asalin al'umma, da haka ya cancanta a ce da shi kansa al'umma ne, kamar yadda Allah ya faɗi yace inna ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen, inna ibrahima kana umma. Wasu suka ce abin da ake nufi kana nasu ummatan wahida, ana nufin mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya akan addini guda ɗaya tun daga kan annabi Adam har zuwa annabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Tun zamanin annabi Adam mutane da aka yi halitta duk kenan, akwai wani abu da aka share a cikin ayar ba a faɗe shi ba, akwai wani mazo sai suka yi saɓani, saɓanin da za su ce Allah ya turo annabawa masu gargaɗi masu bishara. Wannan riwaya ɗin duk a cikin maganganun da malaman suka faɗa suna da yawa da zai yi a wannan majalisin da tafsirin ba faɗe su ba, inda tafsiri ya kawo su shi bai kawo da yawa ba, amma Ibn Jarir Tabari ya kawo da yawa, sauran malaman tafsiri ma sun kawo da yawa, amma Ibn Kathir da yazo kashe ke zancen da yafi inganci shine riwayar nan ta da Abdullahi dan Abbas ke cewa da mutane sun kasance akan tauhidi ne sai suka yi sabani suka zo kai suna bautar da suka saba suna bautar gumaka, to sai Allah ya turo annaba suka zo suna gargadi da jan kunne a tsakaninsu, wasu ma cewa suka yi a riwayar wata riwayar ta Abdullahi dan Abbas kana nasu ala ahli ibrahima ummatan wahida kuffaran kulluhum, suka kawo annabi ibrahim a ciki, mana mutane da a zamanin annabi ibrahim al'umma ce guda daya duka sun kafare ne, to Allah sai ya turo annabi ibrahim din yayi musu gargadi din su dawo musulunci da shi da sauran annabawa gaba ki daya da dai maganganu da yawa, da dai mutane fassara guda daya wanda zamu dauka ita ce kana nasu ummatan wahida, mutane da sun kasance akan addini ne guda daya shari'a guda daya, fakhtalafu suka sabani da suka samu sabani a junansu, fa ba'athallahu annabiyina mubashirin wa mundirin, sai Allah ya turo ya aiko annabawa masu gargadi kuma masu bishara, masu bishara da lada ga wanda ya yi da Allah kuma ga wanda ya yi imani da wanda ya yi la'a, wa mundirin kuma masu gargadi muhazzirina bil iqabiya, suna yin gargadi cewa akwai uquba akan man kafara wa asa ga wanda ya kafirce wa Allah ko ya sabbi ubangiji tabaraka wa ta'ala, wannan aya daidai take da fadin Allah wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, idan mun dauki wannan fasara wa ma kana an-nasu illa ummatan wahida, ai da mutane akan addini dai suke al'umma ce guda dai kawai, amma sai suka yi sabani cikin suratul yunus kenan, wa anzala ma'ahum al-kitab, Allah ya turo waɗannan annabawa da littattafai, الكتاب انا لهم كتب كده اللي كتبي اي وانزل مع كل واحد من النبيين منهم الكتاب هو ان النبي سي الله تروشي ده لتشافسا بالحق ده غسيا ده عدلشي ليحكم بين الناس دان كون النبي يي حكمشي اتكانن متانسا او وات قراءه ابو جعفر ليحكم بين الناس ميكون ليحكم ليحكم بين الناس dan ai hukunci a tsakanin mutane, addinin kowane annabi ko in ce kowane annabi yana tare da littafin, kuma littafin yana tattare ne da gaskiya kamar yadda Allah ya ba da labari Al-Qur'ani littafi ne mai gaskiya, to kowane littafi ma kuma na annabawa littafi ne mai gaskiya, wa hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu, dan su yi hukunci tsakanin mutane dangane da sabani akan abin da suke sabani fihi a cikin shi, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, ba su yi sabani ba a cikin littafi, wannan fihi na ladini yana kuma ne kan littafi, ai wa makhtalafa fil kitabi, ba su yi sabani ba akan littafi illa alladhina utuhu, sai waɗanda aka ba wa littafin su ne suke sabani a cikin littafin, ba wanda suke sabani cikin littafi sai wanda aka yi aka ba wa littafi, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, bayan dalilai da hujjoji karara sun zo musu irin su hukunce-hukuncen at-taura da injila da sauransu, wannan sabanin nasu kala biyu ne, wasu sai suka kafirce littafin wasu, kamar yanzu misalin masu at-taura su kafirce injila, masu injila su kafirce at-taura, ko masu linjina su kafirce Qur'ani, masu attaura su kafirce Qur'ani, to wannan shi ma sabani ne, kamar kenan yawa ya kuluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, suna cewa mun yi imani da sashi sashi kuma mun ki mun imani da shi, dai sabanin kuma shi ne kamar canje littafin Allah da suka yi, yanzu mun kunga Yahudawa wannan zamanin ai sun yi kokari su canje Al-Qur'ani, bari ma na su sun canja shi a taura din sun bata ta, duk inda sufar manzon Allah ta zo cikin a taura sun gungurge, to Qur'anin ma sun yi kokarin su lalata shi amma Allah bai ba su dama ba, kenan tahriful kitab, canja littafin, canja ma'anarsa, wannan yana cikin abin da ya jawo sabani tsakanin al'ummomi aka rarrabu, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, kenan suna canja zance daga bigiransa su dora shi akan wani abu wanda ba shi ba, wasu suka ce ayat tana magana ne akan zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anggar ni pun yang dah ahli kitab kita banyak akan dicabar anak Muhammad. Orang yang kira siapa sedang muda Al-Quran ni bersengkar dia tersi. Haka Yahudah Allah bersedia Al-Quran ni. Bagaimana nanti yang ada Al-Quran ni dah buat sama. Buat saya tekanan Yahudi dah bersedia ni. Dan yang kira siapa ni ada Al-Quran ni dah buat sama. Siapa ni buat tekanan sudah mu. Tuan nasi ni. Abanda ayat cek ini. Fisa meda usah kepada. Kuma senyuan ni bagian. Sebut zalim kita hasada. Bagian. Zalim kita hasada. Kita riakan. Baina mutakanan usah. Fahada Allah alladina amanu lebaktanaku fihi. To cikin wannan sabani da aka samu sai Allah ya shiryar da waɗanda suke imani dangane da abin da aka yi sabani a cikin min al-haqqi da ni idinihi da ilimin ubangiji da ikon sa su kan mu'minai waɗanda suke imani sai Allah ya ciro su ya tsamo su daga cikin sabani shine fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min al-haqqi bi idni kamar yadda annabi ya ce Allahumma hdina لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا الله تشري يد مدعب أنك ساقاني توك أرى ما كان ديريده بإذنه ولا بإذنه ومن جديد إيقان صار أنسى مساقاني أكان الكبلة ونن الأمة تأنبي أني ساقاني أكان الأمة إن شاء الأمة النبي أنا نعرفهم أمة الدعوة أنا لا أعني أمة الإجابة فإن أمة الإجابة هم المسلمون أمة الإجابة إتتي مسلمي amma nake al'umman nan sun yi sabani a yanzu bayani na ina nufin ummatul da'wa duk al'umma annabi yanzu da yahudawa da majusawa da kafirai da mushrikai da kirista da waye duk al'umman manzon Allah ne amma ummatul da'wa al'umman manzon Allah ta da'awarsa tunda a zamanin annabi bayan manzon Allah ya bar duniya ko kuma yayi wa'azi ya karantar karkashin neman da'awarsa wadanda mutane aka same su a yanzu to kaga in al'umma annabi dan Allah zai tambaye su ne za mu kudu Muhammadu ba amma yanzu jama'ar da suka rayu da annabi Isa ai kaga Allah da zai tambaye su me yasa basu rayu basu bi annabi Muhammad ba tunda su ba su zaman annabi Muhammad ba to an saba ni dangane da al-qibla akwai wadanda suke kallon gabar akwai wadanda suke kallon yamma akwai masu kallon baitul maqdis akwai masu kallon gabar akwai masu kallon yamma akwai masu kallon baitul maqdis mu ko musulmi sai Allah ya shirya da mu yace mu kalli Ka'aba in nace gabar fa kar ka dauka gabar ita ce al-qiblar musulmi mu yanzu nan dan muna yamma da Makka ne shi yasa ake cewa gabar akwai kasar da idan ka je su kuma al-qiblar su kudu ne akwai wacce in ka je al-qiblar su ani wacce sai sabani akan azumi, sai Allah ya azurta mu da daukan Ramadana. Su wasu ba su yarda da Ramadan din ba. Akwai sabani dangane da kwanaki na duniya. Yahudawa suka dauki Asabar, su ƴan Kirista suka dauki Lahadi, mu ko musulmi Allah ya ba mu Juma'a. Kana ni fa hada Allahu alladhina amanu li makhtalafu fihi min al-aqd idri. Sun sabani dangane da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Su Yahudawa suka ce Annabi Ibrahim ba Yahudi ne. Su ƴan Kirista suka ce Annabi Ibrahim Kirista ne. Musulmi kuma suka ce musulmi ne. وقالت اليهود ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فما شاءت كي بابا يهودي بني بابا نصراني بني مشركين مشركين في الله يطعمهم يهودا سنتي شيء بيهودي ان كرسا سنتي شيء بنصاري ولا سنتي شيء مشركين مو مسلمين كتي مسلمين في الله يدعو نعم يشيء مسلمين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما مشركين بني سور الشمس ويهودي بني سالي شيء مشركين هذا وانا الله يشريد الموضوع دي بوكينا عني سعباني دنجري لأن النبي إيسى عليه الصلاة والسلام سوء قرين يهوداوا باب وانا أبو النبي إيسى سكتي كرياني النبي إيسى قرين دم إيسى دم جبا كدير سكرياني addini annabi isa kariya ne ka duba fa don Allah bala su ko nasara ɗan kirista suka ce to gaba ɗaya ma annabi isan Allah ne ma mu ko musulmi ba muka ce a mun yadda akwai shi amma ba Allah bane annabi ne cikin annabawan Allah kaga sai Allah ne sai ya dakar da mu wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ya kirkiri yadda wanda ya ga dama zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya idan kun lura wannan ayar a dukkanin su suke ta nuna mana wato hikima ta Ubangiji Allah mana su sarki da yana da mutane ya dora su ne akan fitara guda su suke addini amma su mutane da sauransu da kansu da kansu da suka rarraba wacce ya fahimci wacce ya sabanin da suke nan sai Allah ya turo annabawan su wa'azi su dawo da mu kan hanyar da muka banta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi adalci Ubangiji كل مولود يولد على الفطرة دون أبن عيوه أنا عيفا سنعك الفطرة ما فطرة على الإسلام يتفى أبواه يحوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذا إياه إنسا سميري شي تنكي رسا كو سميري شي بيهودي كو كما سميري شي كذا كو سميري شي كذا أما أسلم لا إذن إدرو دقا تسكين ما يتس إدرو دنيا وهنا جراني أما أيهم مسلمين ya danganta da inda ya fada kuma fada gurin karna sai ta ci amin ya yi sanin shi armi idan ya fada gurin musulmi sun yi shi musulmi ya tashi ana haifar sa ya kan mika cikin arna insha Allah za ga da marmi shine fa abawahu yu'awidani hu aw nasrani hu aw majtani ko sun yi shi ba mujufi ne ba kar mutaki to wannan kenan Allah ya turo annabawa daga gargadi dan ba dan kun saboda adalcin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya hada su da litafi dan a nuna ma cewa su wa'azin da annaba suke ba da kaske ba da litafi suke da wahayi ne na Ubangiji da yake musu kuma wannan shine zai nuna maka addini musulunci dini ne samawi addini ne daga sama Allah ya aiko shi ba ra'ayin dan adam bane to shi sa kullum ake da'awa cewa idan za a yi mutane doka kuma za a yi musu tsari su a musu da tsarin Allah kada a bar na Allah a ɗauki na ɗan adam ɗan adam da zai iya tsara wa mutane yanayi su rayu rayuwa mai daɗi ba saɓanin na Ubangiji yanzu duk wata doka da za a kawo in dai ba ta Qur'ani ne ko ta hadisi ba to tsarin ɗan adam ne to yaya za a yi a ajiye tsarin Allah tsarin manzon Allah a ɗauki tsarin ɗan adam a rayu da shi kuma ce za a samu jin daɗi da zaman lafiya kuma shi ɗan adam ɗin ai bai yi wa kansa adalci ba ka ajiye tsarin wanda yake ciyar da kai yake shayar da kai yake tufatar da kai yake baka lafiya in ka samu in baka da lafiya yake ɗaga kai yake sauƙi ka shi yake baka daman kai magana shi ma ya baka ƙwaƙwalwar sai ka ce a'a nasa maganar da ya faɗa tsarin da ya faɗa ba shi ne daidai ba kai tunaninka wanda zaka tsara wa kanka shi shine daidai, kuma dole shi zaka dora mutane su rayuwa kai. To da Allah ya adalci, to wannan shine hoton dukkan wata doka da ta fito daga Turawa, Amerika ko Ingila ko wasansu, wanda ake bautar da mutane akai, ake musu shari'a akai, ba tsarin Allah bane. Yanzu ga kasan Niger nan, kwanan nan abin da ya faru, an samu dan kai in kawo kusa an sa tsakanin su shugaban su, lokacin sa yayi na sauka bai sauka ba, ya ce yana so zai gyara kundin mulkin kasar. Yaya akai, ya akai dai, aka samu matsala ko zaɓe aka yi, ba a sanar da kasashen duniya ba, iyayen demokaradiyyar ko mai aka kuma aka yi, yanzu an jefa Niger cikin takunkumin tsaro, ba wanda ya isa shiga Niger da wani abu na kaya, kuma ba wanda ya isa ya fito da wani abu na kaya daga Niger, sai dai tsakar wajen hanya. Duk abin da za a shigar da musu abinci ne, menene haramun ne yanzu a ka'ida ta duniya, da musulmin ciki da kafiranci kowa yana ɗan kulansa. Shinkafa buhu ɗaya baka isa ka fito da ita daga Niger ba yanzu. Duk abin da ka san ana zuwa sayo shi, ko a yi ko masu sayo motoci su je ta Niger su fito da ita, haram da zai ba, saboda sun saba wa tsarin ɗan adam, dokar ɗan adam ta duniya, ba wai fa Allah suka saba ba, aka jefa su a cikin wannan takunkumin. Yanzu in tambaye ku, da wani abu na saban Allah aka yi a ƙasar nan, za a yi musu haka? Wataƙila ma kofi za a ba a kawo musu, Allah sai a ba su kofi ma daga sai a taimaka musu ba su yi zan saba wa Allah ba, haka ne ai. Yanzu ba ga bolɗin nan da ake ba, wannan bolɗin da ake ai, wasu suna da sun zo suna ta kwana da karuwai, hoton ya yi tsada saboda akwai baƙi, ana ta abin nan karuwai su ta shigowa, ba sai sun shigo sun gansa haka ba, suna nan a garin, kuma halal ne a wurin sun da baƙi ne su je rashin mutuncin da zasu, kuma duk abin da suke so indiya ne sai an kawo sun shata wallahi, babu wata dokar da ta isa ta hana su jagiya, sun zo sun kira shi su da masu baldin nan ko wasu baƙi na su, ba wanda ya sai hana su shi. Shi yasa bin dokan Allah tana da wahala, sai ga wanda Allah ya bashi dacewa, shi yasa duk wanda yake kokarin ya zai ya bi dokan Allah sai a ganshi dan kauye ne a wannan zamanin, haka zai ci kauye ne, kuma mukan muna fatan Allah ta mutu a cikin wannan kauyen shi. Mujhe malam
am hasidun am tadun nadafarun ma ya tibun madallil ladina
haka أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ كلمة أم حسبتم تنا نفهم أحسبتم؟ وأنا مين تسكت السلاشي؟ yanzu zato kuke yi, wasu mata ce a bal hasibtum, an hasibtum ay bal hasibtum, bari dai kun zaci an tadkhulul janna, za ku shiga aljanna ne, walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum, misalin abubuwan da ya samu waɗanda suka gabace ku ku bai same ku ba, cikin annabawa da muminai, menene abin da ya same su? Masakum al-ba'sa, talauci da kuncin rayuwa da bala'i, shine al-ba'sa, al-faqr wa shiddatu wal bala', ya same su wad-darra, ga rashin lafiya, sun gaggamu da rashin lafiya da cututtuka, wa zulzilu, hurriku, an girgiza su, an motsa su, an karkada rayuwar su da nau'i-nau'i na bala'i, da nau'i-nau'i na abin tsoro, kai hatta ya kular rasulu wallazina ma'ahu, har sai da manzo da shi da waɗanda suke tare da shi, saboda tsabar bala'i da girgiza da walhalu da suka sha bayan sun yi imani, shi kansa manzon da wanda suke tare da shi za su rinka cewa mata nasrullah, yaushe ne za a samu nasara ta Ubangiji. Shi fa annabin fa shi ne zai ba su haƙuri, ya ce ku yi haƙuri ku jira. To yau shi da kansa yana cewa jama'a, yaushe ne za a samu nasarar Ubangiji. Shi ne da Allah ce hatta idan sai a sabu sulu kenan, har sai da wato manzanni suka ɗauke tsammani cewa tanyo wato da agaji zai zo musu ko da zai zo ba. Wannan aya tana nuna mana yin haƙuri, tana nuna mana yin juriya, tana nuna mana wato dauriya dangane da duk abin da ka iya samun mu na wahala rayuwa da talauci da kunci da musiba da jarrabawa don in mutum ya riƙe addini. Malamai suka ce kamar yadda Imam Qatada ya faɗa da Imam Suddi, wannan aya dalilin saukarta shi ne ta sauka ne a yakin wato Ahzab, yayin da rashi, talauci, yunwa, tsoro, sanyi, kuncin rayuwa da nau'i-nau'i na wahala ya samu musulmi a yakin Ahzab, suka rasa inda za su yi. Manzo Allah ne ya tura wani sahabi cikin sahabbai ce zai gida ka nemi mana abinci, ko Jabi ɗan Abdullahi ko wani shi ka je matarsa ɗan dafa masa abinci aka kawo, abincin bai kai ya kawo ba. Manzo Allah ce duk ku zo ku yi layi. Suka zo suna ci suna ci suna ci, an sha wahala a yaƙin Ahzab, abincin babu shi, amma annabi ya yi addu'a Allah ya kassara abincin ya yawaita, inda Allah ya ce zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. A lokacin ne zukata suka kai makosai, idanuwa suka kakkauce, ana ta zare ido cikin wahala da yunwa ga sanyi a Ahzab, aka ce an yi sanyi, sanyi ya fi na jaura, an wahala sosai. To shi ne Allah madaukakin sarki yake ce da su, ku yanzu tsammani kuke yi haka kawai za ku samu addinin a bagas a fala, amma hu ba abinda zai same ku, ku bar abota ku ba. Yanzu kai haka kake tsammanin ka zama ahlus sunna, ka rike sunna, ba za a girgiza ka ba. Ai dole ne abinda zai same ka zai same ka. Imam Bukhari ya fada hadisi ingantacce a cikin sahihinsa daga Khabbab ibn al-Arad. Khabbab yake cewa mun kai kuka zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, muka tarar da shi ya yi tilo da wato mayatarsa a ƙarƙashin Ka'aba, muka ce da shi ala tastansiru lana ala tad'u lana, ya manzo Allah wahala ta yi yawa a Makka, ba za ka nemi Allah ya taimaka mana ba, ba za ka yi mana addu'a ba. Manzo Allah yake ce da su a wannan lokacin saboda an wahala, ana ta azabtar da musulmi, komai nasu an toshe, ba shiga ba fita, ba saye ba sayarwa, aka ce a daina sayar musu abinci. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, tunda kai manzon Allah ne, ka roƙa mana Allah ya sauka mana wahalar mu, abin ya yi yawa. Wannan duba imanin sahabbai fa suke faɗin haka, ai mu yanzu wallahi muna cikin gata ne, mu yanzu da abu ya zo guri-guri sai ga mutum shi kai na sai ja da baya. Yanzu wani kawai ya gane sunna ne, sai aka zo aka tsangwame shi a gida, babansa ya ce sai ya kashe shi. Yayin sa ya ce na dina biya ma kuɗin makaranta, wannan ya ce ka dina zuwa gidana kana karɓar abinci, wani ma an kore shi a kasuwa sai ya dina, sai ya riƙa neman fatawa mai laushi. Am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatkum alba'sa wadh-dharra wa zulzilu, ka san me wa zulzilu, an girgiza su. Dole ne kana da addininka a girgiza rayuwarka, wani a wurin aikin shi za a kore shi, wani matsala zai samu a gida, ka kasa fahimtar iyayen su kasa yadda da kai, ba dan kuma dan kace zaka bi annabi. Allah ya kawo maka masu matsala da za su rinka buga maka tsohonka, kita rasa kadina kadina bab annabi ko kuma dan ka zo ka rike addini an kama ka an yi maka azaba amma ka amma ka ga musulmi ne suna tabbata nan ana azabtar da su wai wani kama shi ake gaban shi ake samu aje a cusa masa waya ta wuta tana tarki mai shakin wallahi yana firgita sai an ga ana dubawa da mita iran ya kusa fita sai a gare ta sai a ce to yaya sai ce yana nan akan addini shi akwai wanda kwaɗe shi aka yi tsara aka tura masa kare mai ciwo cikin yakin nan da aka yi iraki na kwana-kwanan nan aka aka yi wadanda aka ta samawa tsirara sai tura mai kare to jirgin ne aka fi tura mai kare ni da idona na ga wannan zuba intanet mun zai musulmi da gemu mana akwai yarinya budurwa da sojan amerika da na ingila sojojin da suka haɗu mata su biyu a kanta sai ta gaba ɗaya ta baya ga luwaɗi da aka sai da bayan Allah musulmi luwaɗi sojan amerika ko ingila ya zo danne ka da ƙarfi da bindiga sai luwaɗi ya kai du a wannan zamanin ana aka yi kuma ana kan yi mata nawa a wannan zaman kurkuku ba su da ciki musulmi mutahajjibat mutahakkimat suka dawo da ciki kuma cikin na sojan amerika wani abun malam baya faduwa saboda muninsa amma kun ji an ce muku sun yi rajistar bar addinin ku nawa nawa ne wani abu na rikici na addini zai kama a zo a kama ka a ta ma azaba a ta cutar da kai a ta ma kaza a ta ma kaza a ta ma kaza sai ka daina a kasar nan akwai malamin da aka kama shi aka kai shi ko kuwa ka dore shi ruwan bakin aka zuba mai a idarsa har yanzu ya zama makafi wallahi saboda tsabar keke da mugunta ba sai kana da idan ba za ka iya buɗe aka yi karatu to mu rika karanta tarihin sahabbai mu jiya suka yi rayu a kan addini muna roƙon Allah kada ya jarrabe mu in kun jarrabe mu ya ba mu ikon jurewa in ya jarrabe mu ya ba mu ikon jurewa akwai ta cikin salaf fa waɗanda aka zo fa saboda azaba fa gutsura mutum ake yi sai a cire ya tsaka guda ɗaya sai a ce ba za ka bar addini ba sai a ƙara cire wancan sai a gutsure ƙafa sai a daɗa gutsuren can ana kai akwai wanda aka sa wani abu ana cizke gashinsa haka da kaman filaya haka ana cizkar gashinsa ana waye ana waye ana waye ana waye saboda ya ce zai yi addini idan da can an yi to baya nuna cewa yanzu ba za a yi ba yanzu ma suna da hanyoyi da dama da suke kuma karke tsammanin ba za su yi ba wannan sai ana ka tsaya a kan addininka daidai to da mun neman wuri suke bari ku ji abin da annabi ya faɗa yace kankanan man qablakum annabi yana ba wa sahabbai hakuri yace waɗanda suka gabace ku sun kasance yukhadhu ar-rajulu akan kama mutum fa yuqaru lahu fil ard ay tuno a jefa cikin kasa fa yuj'alu fiha a jefa shi a cikin wannan ramu fa yuja'u bil mishari ala ra'sihi sai a zo da zarto malam kasan zarto irin na da ake yanka katako ko kaga inda yake fasa katako yake tsaki ko yake gari to haka za a tona rani iya zurfin mutum ba za a sa ka shiga gaba ɗaya ba sai a sa kamar iya wato ƙugunka a ɗaure hannunka sai a ɗauki zarto sai a ɗora a tsakiyar kanka a ce ko kafirci ko musulunci manzo Allah ce fa yuj'alu nisfayn sai a sa mutum a raba shi gida biyu wa yumshatu bi amshati alhadid a zo a samu matsayi fata ta karfe ka san matsayi fata kaman irin akwai wani kun da mata suke taje kai shi haka yana da kayuka yana da to shi za a zo a taka a jikinka na karfe in mu shiga sai a rinka kwarfacewa a rinka kwarface namanka da tsokanka sai an iso kashe min duni lahmihi wa adhmihi tsakanin nama da ƙashi fa ma yasudduhu dhalika an dinihi wannan ba zai hana mutum aikata addininsa ba wallahu la yatimmanna Allahu wallahi la yatimmanna Allahu hadha al-amr wallahi inji annabi wallahi sai Allah ya cika wannan addini hatta yasira ar-rakiba min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhiba ala ghanamihi walakinnakum tat'ajilun. Wallahi Allah sai ya cika wannan lamari, sai ma mahayi matafiyi ya yi tafiya tsakanin garin Sana'a zuwa Hadramaut duk nisan wannan wurin baya tunanin komai, baya tsoron kowa sai Allah, sai dai kawai ya ji tsoron kura da za ta iya zuwa ta kama masa dabbobinsa ta cinye. Matsalar ku gaggawa kuke yi. Yanzu annabi ne ya rantsuwa ya ce wallahi sai addini ya kai, sai wani yanzu ce zai tsarewa addini hanya. Ko shakka babu ba wani wanda yake tsarewa addinin Allah hanya. Kai dai ka yi iya abin da za ka yi kawai na ta'addancinka da rashin mutunci da zalunci. Amma annabi ya yi rantsuwa, kuma wallahi rantsuwar annabi sai ta cika. Ko ka zo a yi addini da kai a tafi, ka samu dace ka tashi cikin masu addini, ko ka tsaya a gefe kana gaba da addini ka yi hasara, Allah ya tashe ka cikin 'yan hannun hagu. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna sabai su yi haƙuri, su yi juriya, su daure, kuma ala inna nasrallahi qarib, lallai nasarar Ubangiji a kusa take, ba wai a nesa take ba. Abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya bamu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ji mai na farko kafin tambayoyi sanarwa ce da kuma tsara tunatar da 'yan uwa dangane da wata jarida da muke da ita, Kunce Magazine, wacce muke da ita a wannan gari ne, albarka ta kuma Ahlus Sunna ne, amma yawanci 'yan uwa ba su san ta ba. Ita ce wannan jarida ɗin ta Zamzam, wannan jarida ta Zamzam. A duk inda kika ganta jarida ce ta Ahlus Sunna, kuma alhamdulillah malamai na Ahlus Sunna suke rubutu a ciki da ɗaliban ilimi. Sannan kuma Malam Jafar, Allah ya masa rahama, kafin ya bar duniya shi ya ba da shawara ma aka yi ta ita wannan jarida ta Zamzam, yana yawan yin wato magana a kanta. Kana da yanci duk wani abu na sunna da kake so a faɗa ko ka rubuta ko ka ba da saƙo ko ma sallama kake so ka yi na wani abu ko kantinka ko wani abu, ma dai sauransu ka iya amfani da wannan jarida ta Zamzam. Tana fitowa ne a wata-wata. Kun ga littafin nan da aka gabatar na tafsirin Sheikh Jafar Mahmud Adam da arba'una hadith da aka yi, shafi guda aka ba wa wurin jaridar da ta nan a Sheikh Jafar Islamic Documentation Center. Kana gabatar muku da waɗannan jerin ayyuka ga shi nan da littafin. Duk abin da za a gani insha Allah ta'ala na sunna ne, kuma ƴan uwa ne kullum ana tare da su. Suna da abubuwa da yawa bayan wannan ɗin. Akwai ilimin ɗinsu da zan ba wa ƴan uwa, saboda wanda yake so zai iya ba da gudunmawa, saboda akwai ɗalibai masu ƙoƙarin rubutu. Ko za ka iya ba da wani labari ko wata gudunmawa, wani abu dai haka, ko na ilimi ko shawara ko ƙwarewa a rayuwa. Ina fata ana fahimta. Da haka wanda yake sha'awa ga shi nan a ilimin ɗin sai ya rubuta YD, na farko YD, bari su spell ɗinsa WHYDWE, shine YD kenan. WHYDWE@yahoo.com.uk @yahoo.co.uk. wannan shi ne ina ɗin da suke amfani da shi. Ko ne kake so ko shawara ko wani abu da ya suke so za ka bar, ko gudunmawa musamman rubutu, da yawanci ya kwa ɗalibai an suna ana da ƙarancin rubutu ko akan aƙida ko akan aure, kuma ba aya ba hadisi ma bayani akan ƙwarewar rayuwa, ai ana da bukata ko ba ka bane, ko bangaren mata suna so su ba da shawara wa iyaye mata a yi kaza a daina kaza, duk insha Allah muna maraba da shi ƴan uwa idan za su wannan. Tana fitowa duk wata-wata insha Allah, zan yi musu magana za su kawo wakilcinta a nan masallacin sabuwar zango din da ya kamata a ce ana kawo ta, waɗanda za su nemi tafi a samu kula da masallaci ko kuma wanda da ci yan kwamiti haka, insha Allah zan sa a rika kawo ta duk wata-wata ne idan ta fito. Wannan dai ta wannan watan ce kun ganta da kyakkyawan bugu da abin nan. To matsalar mu shi ne Ahlus Sunna, idan an yi ɗin sai ka ga ƴan uwa ba sa ne da hankali su rinka siyanta suna karantawa ajin su rinka jin mai ke ciki sannan su rinka musharaka a ciki. Ita jarida ai tana samun kima ne da daraja idan ya kasance ana tsayanta kuma ana musharaka ana rubutu a ciki. Abubuwa ne da yawa suke yi a ciki. Akwai ɓangaren mata, akwai ɓangaren samari, akwai ɓangaren dattawa, ɓangaren aƙida, ɓangaren abin da ya shafi mu'amala da waye waye da sauransu. Duk suna yi rubutu mai kyau abin da zai baka shawara, kawai abin da zai baka shawara. Wajen sun imani da ƙaddara, bayani akan jinin haila, hukuncin hijabi a musulunci, hadin ibada a musulunci, ga tarihi, ɓangaren tarihi. Hagani tarihin Abu Huraira da kalubale ga 'yan shi'a, hagani bid'a da tasirinta mai muni ga al'umma, suwa ne ne ma'abuta gaskiya, ga bayani kuma na ƙasashen waje, wata baiwa Allah shahidiya da aka kashe ta saboda hijabi da kasa da kana ga hotonta. Hatta labaran kasashen waje suna shigo da shi. Marwa Ali El Menene Shardini ta rasa ranta don ta sa hijabi, har yau ba a hukunta waɗanda suka kashe ta ba. Duk irin wannan bayanai don ka ji me duniyar musulunci take ciki, duk suna yi. Ga wani fili nan don iyalinmu, shawarwari ga masu iyali, wannan ma ba su da shi sai su karanta ko za su sa zuciyarsu. Dalilai guda 25 da kan sa raguwar aure, duka tarbiyyar yara a musulunci, falalar da'awa kira ga zuwa ga addinin Allah da sifa ga mai kira ɗin, da ƙarshe suka ce don Allah kada a kai ta wurin najasa saboda akwai sunan Allah a cikinta, ga adireshin su da lambobin waya waye waye da sauransu. Ga wani email ɗin ma kuma zamforum a tiyabo da ca da tuk shi ma kurbuta shi yana da kyau. Zam maimakon zamban zam, in ka sa zam sai ka sa forum forum zam forum ɗin again kuma a tiyabo .co.uk. Da haka ne na sanar da ku ne wannan jarida ta zamzam, wannan magazin ta ƴan uwa ne a ahlus sunna, duk inda aka ganta insha Allah tabaraka ta'ala sai a wannan kuma muna buƙatar ƴan uwa ɗin su rinka kai ziyara email ɗin don isar da saƙo ko kuma ba da shawara ko rabu sauran, kuma za mu samar da insha Allah wakilcinta a wannan masallaci saboda jama'ar wannan kewayen gaba ke da. Muna fatan da ƴan uwa insha Allah ta'ala za mu ga sakar da ku da rubuce-rubucen ku a ciki. Wannan bawa Allah ke cewa da Allah malam ina so ka ja hankalin ɗan uwa masu neman ilimi, wannan yanzu neman karatun mutane sun yi da shi ya zama ado, amma aiki ya gagara musamman ɓangaren aƙida. Daga mutum yana zuwa karatu amma sai yana da matsala a ɓangaren aƙida, a zo ana tattaunawa da shi matsala aƙida ka zama mu zamantakewa da ƴan uwanmu mu'amala duk abu ya gagara. So ala'ayi hal ɗan uwa alamar dacewa akan neman ilimi dai shi ne mutum ya aiki da abin da ya kuma ahlus sunna ya kamata a gan shi ne aƙida suke gaba da ta kowa. Ya kamata a sane ka matsala a aƙida ba, kaɗai ka Allah ya yarda shi kaɗai ne, babu neman taimako wajen wani Allah. Duk abin da ɗan adam baya ba da shi sai Allah, to ka neme shi a wurin Allah, ka samu kyakkyawan ƙuduri ka mutu da shi ka haɗu da Ubangiji, don duk wa'azi da karatu da ake yi bayan aƙida babu wutar gunki, babu wutar kabari, babu tsafi, babu kanci, ba makale-makale, babu rataye-rataye, duk wannan a da'awa suna babu. Da ka ya kamata mu kiyaye mu ji tsoron Allah, mu gyara aƙidanmu, sannan ahlus sunna yana da kyau a gan shi da kyakkyawan ɗabi'a, kyakkyawan zamantakewa ga maƙotanka, har waɗanda ba 'yan ahlus sunna ba su koya aurenka su ce lallai wannan addininsa abu ne mai kyau. Amma mutum yana zuwa makaranta baya aiki da karatun da yake, to yana ɓata wa kansa lokaci ne. Allah ya tsare mu. Malam da Allah, idan an yanka dabba kuma ba ta shura ba sannan jinin bai fito ba, sai ɗan kaɗan za a ci, ba za a ci, mun shi kuka yanka dabba. In za a yanka dabba a tabbatar an yanka ta, ana yanka ta a san rai a jikinta, wannan shura wanda ake faɗa ɗin ai wai alamar da rai ne a jikinta take ta, don duk abu ne rai, indai kana yanka ta ai ya kamata ya yi shi shura ko. To wannan ita ko shurawa ba ce ba kuma babu ma jinin, a ga wannan ya nuna ta mutu, jinin ɗan kaɗan ne
da ka shawara kar ku ce, in kuma ka kike istighfari ka ci mujin ni Allah. Wannan shi ma na tambaya dangane da mutumin da ya sake matarsa, wanda ya sake ne matarsa, da ya sake matarsa amma ta hanyar kul'i, kuma sai daga baya matar ta zo kai nadama to waya za su koma. Menene kul'i? Mace ce kana zaune da ita haka kurum ba CDD ba sadaka, tace ita ta gani zama da kai, sai ta yanko 50,000 ta baka, tace gashi nan karba a matsayin aurenta. Kace haka za a yi, tace kwarai, ita ma ba ta fanka. Kace to shikenan, ka miƙa hannu ka karba, kana karba ko baka ce ka sake ta ba ka sako, kuma babu kai ba aure da ita har abada. To ana irin wannan azabin da shirme haka mata suke yi yanzu. Sai ta zo wani abu ya zo ya zuga ta, ta zo ta ɗebo wani ɗan kuɗi musamman ta ga tana da wadata, ko ta je wani ya zuga ta, wani wanda yake neman ta ya zuga ta ya bata, ta zo ta yi kuma daga baya ta zo yin dama, wai yanzu wani ɗan an yi ne kuma ta yi nadama, ai nadama ta ƙare, ai in ka ga an gyara wannan auren ba ka karɓi kuɗin nan ba, amma matuƙar ka karɓa ba da zai yi kuma ka ce ga suna dawo da su, aure kuma ya rabu shikenan, sai dai haƙuri kuma. Ita kuma an koya mata darasi kenan, nan gaba ta san yadda za ta yi. To yanzu fitintunan sun yi yawa, yanzu idan mutum yana son yarinya ka aure ta, ita ba ta son ka, irin dai aka lallaba aka yi auren, to dabara suke sai a ba wa yarinyar kuɗi, idan an ji hanyoyi da dama ba a raba auren ba, sai a ba ta wasu kuɗi ta ajiye. Ce wata ran da ya miki rashin mutunci ke zazzage shi, ta ɗinya masa ki ɗebi kuɗin ki watsa mai, ki ce gashi nan a matsayin kuɗi in ya karɓa shi kenan. Wani tsohon masoyinta ne kenan, sai su yi haka nan kuma. To ba yi da kyau a kiyaye ajin tsoron Allah. Malam dan Allah, ayi mun bayani akan 10 ga watan Zulhijja, insha Allah cikin rai da lafiya, in muna da rai da lafiya sati ne zuwa, in Allah ya sa, da zamu yi bayani akan 10 ga Zulhijja, kalalata da ayyukan da za a yi a ciki. Malam, ya halatta mutum ya karanta Alkur'ani yana kwance ko yana cikin gida? Eh, ya halatta, ya halatta idan buƙatar haka ɗin ta sa, amma ka tashi ka zauna dirshan shi ya bi saboda girman Alkur'ani. Tambaya ta ƙarshe ke cewa malam na sami raka'a 3 a sallar azhar ko la asr, ku ji abin da yake, na samu raka'a 3 a sallar azhar ko la asr, sai aka yi sallama, sai na miƙe, sai na kawo fatiha da sura, sai na yi tahiya, sai na tashi na kawo raka'a ta 3. To shi yasa na gane, wato ya kamata ku zama masu fasaha, za ku yi su tambaya don Allah. Yanzu ku da faɗa wannan maganar, shi yasa nace ku ji me yake, kai yanzu ne ka fahimta? Nawa ya rasa? Ya samu 3, ya rasa 1. Cewa ya yi, da ya kamata ya ce malam na samu an yi raka'a 3, na samu 1, haka ya kamata ya ce ko? Ko kuma kai ma ya kawo mana maganar raka'a 3, tunda mun san azhar da raka'a 4 ce, da asar ma 4 ne, sai ce na zo na samu raka'a 1 a sallar azhar ko la'asar, sai bayani. To Allah ya taimake ka, malam kirma ya gane tambayar da ki zai tare ne, in ajiye ta, tunda baka iya rubuta tambaya ba kenan, na Allah ko kuma Hausar ta kace irin ta muce, sai an gyara ta. To shikenan, kenan yanzu mun gane ya samu raka'a 1 ne kenan ko? Sai ce sai tashi da ya sallama, sai ya ke kawo fatiha da sura ko? Sai ya ce hiya, yanzu ba sun zama biyu ba? Ya ce to sai na kawo raka'a ta 3 ɗin fatiha da sura, ta 3 ma sai ya kawo ne fatiha da sura, sai ta 4 ɗin kuma sai ya kawo fatiha kadai, sai ya sallama, ya ce ya sallata take, ya take kuwa bayan ka yi ta. Wannan ɗin yana cikin kurakurai da galibin mutane suna yi, an sha bayani. Kullum idan ka zo ka samu liman a masallaci yana sallah a matsayinka na masbuki, to ka mayar da sallar da ka samu a tare da liman kai a wajenka ita ce farkon sallar ka kai, ba ruwanka fatiha ne zan na ko fatiha da sura ne, a'a kawai ɗauka yanzu ka fara sallah. Shi yanzu liman ta ƙarshe ce a wajen shi ko? Kai kuma fa? Ta farko. Yanzu sallar ka ta farko ta azhar ka ga fatiha da sura ne, amma shi ne mun fatiha ta yayi wannan rubutar aka baka, da haka idan ka zo cewa aka yi kattika, hadisan da sun suna bayani ne akan cewa ake bara, amma fata kun fa a cimbo cikawa ake. Idan nace ka cika ta, kaga da bambanci da karama. Yanzu nazo na samu sallar isha'i an yi raka'a biyu, ana cikin ta uku za a yi ta hudu, sai na samu raka'a ta uku din nan na shiga, aka yi ta uku ta hudu, kaga na samu raka'a biyu, na rasa raka'a biyu. To a ka'idar, idan ka zo sallar cikatawa za ka yi, liman ya yi assalamu alaikum, idan ka tashi fa za ka cikato raka'o'in nan, kai fa yanzu sallar da ka samu liman din nan fa ita ce farkon sallarka, da haka ne za ka kawo yanzu fatiha zalla, raka'a biyun nan za ka yi fatiha zalla shikenan. Amma sai su juya abun, sai oke, to tun da fatiha da sura ce ta kubuce mutu ba su samu da liman ba, kuma in sun zafi kawo ne fatiha da sura ana yin haka, amma ba shi ne daidai din ba. Yanda malamai suke sharhin hadisan suke bayani, cikatawa ake yi ba ramawa ake yi ba. Abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe, Allah madaukakin sarki ya mana afuwa. Allah ne da ku gida lafiya. Wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.
Saboda duk wani sababi da yake sa a so abu, malaman falsafa suka ce duk abin da kaga an so to ɗayan abubuwa guda hudu ne suka sa a so shi, ko dai ɗabi'a, wanda wannan shine ake kira hubbu ɗabi'a, tsakaninka da iyayenka kawai Ubangiji ya tsaga zuciyarka, ya san ya san ka san su a cikin zuciyarka, tsakaninka da dukkan abin da kake da alaka da shi, ko ta nasaba, ko ta manufa, ko ta jam'iyya, ko ta wani abu, to wannan igiya ce da take sada tsakaninka da Ubangiji, dole ne ka so shi so na ɗabi'a. وَاتَّقُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا حَبْلُ اللَّهِ هُوَ كَمَا دَيَّرَ دَغَ كِتَابَ مَلَائِكَةِ كَرَّكَتْ أَسَنْتِيَوَا شِيْنِ الْقُرْآنِ وَبَعْدُ كَمَا دَ إِمَامُ الشَّافِعِيِّ يَكِي تِيَوَا بَدَأَتْ بِسْمِ اللَّهِ النَّظْمِ أَوَّلًا تَبَارَكَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَمَوْئِلَ بَعْدَ يَغَمَا تِيَ وَبَعْدُ فَحَبْلُ اللَّهِ فِينَا كِتَابُ بَايَنْ هَكَا إِجِيَر أُبَنْجِيدِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَ يَسَكُو تَ سِكِن مُ مُتَانِي شِيْنِ لِتَافِلْسَا. Da haka mun tabbatar da cewa muna da alaka ta dabi'a tsakaninmu da Alkur'ani, natural relationship kenan. Sannan dalilin nabi da yake sa a so abu, wannan hatta bare sun shiga ciki sai dai in su kafirce. Dalilin nabi da yake sa a so abu bayan dabi'a, wato akwai manfa'a, shine abu ya madai dina na maka wani abu ko ya amfanar da kai. Sawa'un amfani kala kala ne, akwai amfani na zamantakewa, akwai amfani spiritual, amfani ar-ruhani kamar da Larabci kenan, akwai amfani ta fuskar tattalin arziki da komai ma. To duk wani abu da ka sani sunansa amfani, Alkur'ani yana amfanawa mutum in har ya riƙe shi. Na farko dai shi zai sada ka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, domin in dai har ka bi shi to za ka ɗaukaka. Akwai wani dogon hadisi da Imam Ibn Majah ya rawaito, wanda wasu malamai sun yi magana akan sanadin hadisin, amma da yawa daga cikin mutaassirin sun hassana hadisin, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan littafin Allah ne, wato littafi ne mai magana dalla dalla, ba maganar wasa ba, ko kuma wani atakuɗa ko wani abu. Duk wanda ya rike shi Ubangiji subhanahu wataala zai shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici. Duk wanda ya hukunci da shi Allah subhanahu wataala zai shiryar da shi doguwar magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. A ƙarƙashin wannan hadisin wanda yake nuna maka amfanin Alkur'ani a duniya kuma da lahira. Kamar baitin da malam ya kawo mana, wanda Imam Shafi'i yake cewa, hani'an mari'an, kai da kake karanta Alkur'ani ma dalla dalle, kamar yadda ma'anar a dunkule take nunawa, ba kai ba ranar alkiyama walidaka, kamar yadda shi wannan hadisi ne ya zo akan haka, duk da cewa wasu malaman suna magana akan sanadinsa, amma dai yana da shaida a cikin Alkur'ani ko kuma sunnan manzara sama. Iyayenka ma alaihima malabisu anwari, a ranar alkiyama za a sanya musu tufafi na haske, minat taji, daga hula da za a sa musu ta sarauta, da kuma kaya ma ga baki ɗaya da za a tsinka musu. Ba kai ma hatta iyayenka in har sun zama musulmai kuma sun ba Allah subhanahu wataala irin yadda ya kamata, a ba Allah kuma sun yi tarbiyya ka har ka san littafin Allah. Idan haka Alkur'ani za ka so shi saboda yana amfana maka, za ka karanta shi ka samu lada, za ka kiyamun laili da shi, za ka yi abubuwa da shi da yawa. In ka fahimce shi to ka fahimci rayuwa da ba za ka taɓa faɗawa cikin talauci ba. Abu na uku wanda shi ne na kusa da ƙarshe daga cikin dalilan da suke sa a so abu, wato shi ne lifadilatihi, saboda falala abu da darajarsa. To hatta kafirai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun sallama Alkur'ani, sun tabbatar da cewa ya cancanta a so shi. Galibi ka kan ga abu ya fi ƙarfinka ba yadda za ka yi da shi, amma ka ji kana son sa. Da yawa daga cikin turawan mulki na Italiya, lokacin da suka tafka arar gama da sojojin yaƙi na sa kai a Libya a tawagar Umar Mukhtar, ya wahalar da su matuƙa baya, amma gabaki ɗaya sun tabbatar da cewa duk inda jarumi yake Umar Mukhtar ya kai. Don haka lokacin da suka kashe shi aka kama shi aka soke shi, da yawa daga cikin sojojin sun tsaya sun kame a gaban gawarsa, sun tsara masa kuma sun ji suna kan shi saboda ya isa su so shi, dan ya nuna ya zama zakaran gwajin dafin da ya gagare su. Saka walaka alqur'ani ma ya gagare duniyar masu fasaha, duk wanda ya isa da fasahar da harshen sa alqur'ani ya gagare shi. An yi a zo da irin sa an kasa, an ce a zo da surori goma an kasa, an ce a zo da aya ɗaya an kasa. Saboda haka wajibi ne a sallama wa alqur'ani, to sallama wa kuma yana sawa ka ji ka so shi a cikin zuciyarka. To da dai dukkan wani abu da zai iya sa a so abu, to alqur'ani ya cika wa'annan ka'idojin. Da haka wajibi ne ka so shi a cikin zuciyarka, kuma kansa kadai ba zai amfana da kai ba har sai ka bi wa'annan ka'idojin da malam ya faɗa. Da fatan Allah ya sa wato ba za ka zama kamar ɗan an amshin shata ba. Malam ya kai karatu ya karatu kawai mutane kenan, haka nan ne a tashi a tafi. Sarkata ne yana zaune yana ya kuka ita ce mai tuwar kaza, an tana tun mala'iku suna takowa, ana yana dama ce haka nan ne mai ganga a gama. Ba mu karatu ba haka yake ba. Gaskiya kirle suna aibata a ɗaliban ilimi. Da yawa daga cikin ƴan uwanku ɗalibai da ke tsayawa a gabanku su yi magana, wasu ku sai za ku sai ka fara karatu. Yanzu ka ɗau malam, aktubar misali kuma ina yawan bada misali da shi malam. Almajiri Ibn Jafar ne. Amma watakila har ka fara zuwa wajen Mahan Jafar ka gaba, ba ka taɓa ganin sa a gaban Mahan Jafar, ga shi ga Mahan Jafar ba, in ka taɓa ganin sa wakila kai ka shi zama a gabansa. To da ake jin karatun yake kawai ya rasa littafin shi kenan, sai ran da ya sake da'awa karatu, da ba zai taɓa zama ya yi tafsiri ka ji kamar Mahan Jafar ne yake yi ba. Bari in Mahan Jafar ya karatu ya ce fasahu kadir, ya kokari ya nemo fasahu kadir ɗin ya buɗa ya gani, ya ce abwaul bayan ya kokari ya nemo abwaul bayan ya buɗa ya gani. Galibi yawa Mahan Jafar yana tafsiri, Allah ya ji alfa zai ce ni yadda nake yi, in na tashi sai na yi kaza sai na yi kaza sai na yi kaza. To ba ka kokari kai a dukkan din wannan hikimar ba a rayuwarka kai ma, domin ka yi kokari gaba a amfana da kai, a sai dai kawai da kaji ya bi ta wannan kunnan ya ratsa suke ka ka ji daɗi a cikin wancan kunnan shi kenan an gama. Sai ka ga an fassara suratul kafi a wannan shekara, shekara da zuwa kuma an zo fassara ta nafsin tafsirin ne, amma sai ka ji kamanta na baya da baki ɗaya, sai da maka matafiyar suratul Yusuf kenan. Da ka zafi shi ke zuwa jin lokacin da aka tafi sun zafi suka ko a gidan kirki ko a wajen isa wali ko a wajen malaman tafsiri da yawa, za ga a ranar an fita kasuwa da za a ji labarin soyayya da komai, in shekara ta zagayo kuma irin tafsirin za a ƙara maimaita ko mutum ya ji kamar bai san ba, ko da an ji ba a sake yin muraja'a ba a sake yin bita, kuma galibi halata ce ke kawo karatu. Mu ahli sunna ne ana karatu a waje kaza, na ahli sunna dole mu tafi ne a gaba gaba, wannan gaskiya ba karatu bane. Duk wanda ka ga ya zama mutum kokari yake in an yi karatun ya gaya yaya za a yi a layin ɗinsa shi ma ya zama yana karantarwa, farko ya fahimce shi kuma ya gaya yaya za a yi sai da haka. Ina kiran mu ga baki ɗaya da lallai mu iya bakin kokarin mu idan malam ya yi tafsiri mu ga cewa duk aqwal ɗinsa mun rike su. Yanzu nan abin kunya ne, ya ji tafsirin Mahan Jafar sauka guda, ya ji a kaset, ya ji a gerutrot, ya ji a gadon ƙaya, wasu ma har ne duburi suke nisa. Amma aka ce me ya ra'ayin Mahan Jafar a kaza bai sani ba, saboda shi ba wannan ne ya yi shi ba, kawai jin tafsirin yake yana jin daɗi. Dan an shiga mota ana jira an kunna shi na birga ne ana jin tafsirin malam. Guda Allah kada a yi haka, a yi iya da kun kare ya zamanto ana riƙe abubuwa, in ka ji an faɗi wani abin da kake ganin kana da iskari a kansa kar huto malam tambaya, ko kuma ka tambayi wanda ya kamata ya ba ka amsa wanda ya buɗe da kai. Allah Ubangiji ya saka malam da alkhairi, kuma Allah Ubangiji ya buɗe zai sa mu da kwakwalwa ya fahimtar da mu alqur'ani da miƙa masa domin ya amsa tambayoyi. Assalamu alaikum. Sai akwai tambayoyi guda biyu. Mai tambaya ta farko yake cewa dan Allah a yi mun bayani inda sanya wa masallaci sunan sahabbai ko salihan bayi ya halatta. Na gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunda malai ya kallafa min antar ba ya tana iya sai na amsa. Wato sanya wa masallaci suna ya zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk abin da ya tabbata a hankalce. Amma a cikin littafin Allah ya zo dukkansu a cikin sura ɗaya, wanda kowane ɗaya daga cikin masallatan Ubangiji subhanahu wataala ya danganta abin da za a iya tantance shi da wanta. Masallaci na farko a cikin Yeah.